sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an huni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin wannan shirin namu na daren yau Juma'a 17 ga watan Maris shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za a ji yadda manyan jam'iyyu da suka fi tasiri a jihar Yobe suke bayyana yakinin samun nasara a zaben da za a gudanar gobe. Sannan 'yan Najeriya da suke nemi mafaka a makwabciyar kasar Nijar sun haɗa kayansu domin a dama da su a zaben gwamnoni da za a gudanar nan da 'yan sa'o'i a Najeriya. Hakanan yayin da ake shirin fita rumfunan zaɓe gobe, wani harin 'yan bindiga ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro a jihar Nijar. Albarkacin zaben Najeriya na bana, yau za mu haskaka jihar Adamawa. Muna kuma tafa da labarin wasanni daga kasar Kamaru. To amma duk wannan sai bayan Mahmud ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Juma'a, kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta bada umarnin takaddar sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin saboda laifukan yaki da ake zargin ya aikata, waɗanda suka haɗa da yin garkuwa da ƙananan yara kamar yadda kotun ta ce. Cikin wata sanarwa da ta fitar, kotun ta ICC ta zargi Putin da laifin kwashe wasu yara ƙanana daga yankunan da Rasha ta karɓa iko a Ukraine ba bisa ƙa'ida ba, inda ya kasu ƙasarsa.
It is forbidden by international law for occupied powers to transfer civilians from the territory they live in.
Shugaban kotun ta ICC Pietro Hofmanki kenan yake cewa dokar ƙasa da ƙasa ta haramta ɗiban fararen hula daga inda suke zaune zuwa wasu yankuna ƙarƙashin matsayin da aka cimma a Geneva. Yara na da kariya ta musamman. Kotun har ila yau ta ba da izinin kama kwamishinar kare haƙƙin yara a ofishin shugaban ƙasar ta Rasha, Maria Belova, kan wannan zargi. A jiya Alhamis, wani bincike da ke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana har-haren da Rasha ke kaiwa kan Ukraine a matsayin waɗanda za a iya kallon su a matsayin na laifukan yaƙi. To a gefe guda kuma, Slovakia ta amince da wani shirin tallafawa Ukraine da jiragen yaƙi na sama samfurin MIG. Slovakia ta kasance ƙasa ta biyu kenan cikin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO baya ga Poland da suka amsa kiran neman tallafi da shugaba Vladimir Zelensky ya yi don kare ƙasarsa daga hararin Rasha. Prime Minister Slovakia Edward Heger ya ce ƙasarsa za ta ba Ukraine jiragen yaƙi ƙirin MiG-29 guda 13. Dakarun Rasha da ke samun goyon bayan sojojin haya na ƙungiyar Wagner sun samu nasarar karɓe wani sashe da ke yammacin kogin birnin Bakhmut, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya. New Zealand ta bi sahun wasu ƙasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar TikTok a kan layin yanar gizon da Majalisar Dokokin ƙasar ke amfani da ita saboda dalilai na tsaro. Ƙasar ta kasance ta baya-bayan nan da ta taƙaita amfani da manhajar akan hanyoyin sadarwa waɗanda gwamnatoci ke amfani da su. Manhajar ta TikTok ana amfani da ita ne wajen yaɗa hotunan bidiyo. A baya-bayan nan, ƙasashe sun yi ta nuna damuwa kan yiwuwar manhajar ta zama kafar da gwamnatin China za ta yi amfani da su wajen samun bayanan sirrin mutane. A Amurka, an bayyana ma'aikatan gwamnatin ƙasar nan da ƙarshen watan nan na Maris su cire manhajar daga duk wata na'ura mallakar gwamnati.
The president has already made very clear his concerns over that particular act.
Mai magana da yawun majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa tuntuni shugaban ƙasa ya nuna damuwarsa ƙarara kan wannan manhaja ta TikTok saboda dalilai da suka shafi yiwuwar satar muhimman bayanai. A Dajiya Alhamis, Birtaniya ta haramta amfani da manhajar ta TikTok akan wayoyin mallakar gwamnati. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na ci gaba da kokarin aiwatar da wani shiri mai cike da takaddama wanda ya shafi yin garan bawul ga fannin tsarin fansho na ƙasar ba tare da neman izinin Majalisar Dokoki ba. Hakan na faruwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangan nuna adawa da shirin sassan ƙasar. A jiya Alhamis, shugaban na Faransa ya yi amfani da wata doka wacce ta ba shi iko ya sauya shekarun yin ritaya daga 62 zuwa 64 ba tare da neman izinin Majalisar Dokoki ba. Kuriyar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ta nuna kashi 2 cikin kashi 3 al'ummar ƙasar ta Faransa na adawa da wannan sabon shiri na ƙara shekarun da mutum zai yi ritaya daga aiki a ƙasar ta Faransa.
VOA Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon shirin, jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya na daga cikin jihohin da ake sa ran za a fafata tsakanin manyan jam'iyyu. Kasancewar a karin farko a tarihin siyasar jihar, PDP ta yi nasara a wasu wurare a zaben shugaban kasa wanda aka gudanar a makon watan da ya gabata. Sannan gwamna mai ci a yanzu ya taba rike shugabancin jam'iyyar ta APC na rikon kwarya. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya hada mana.
A gobe ne dai Asabar idan Allah ya kai mu, a gisa ran za a gudanar da zaben gwamnoni a tarayyar Najeriya, halada na jihar Yobe da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya, wanda ake gani za a yi gumurzu mai sarƙaƙƙen gaske ganin yadda jam'iyyar adawa ta kwashi ƙananan hukumomi mai rinjaye a jihar Yobe a zaben shugaban ƙasa da ya gabata. An dai kammala kintsa a dukkanin ƙananan hukumomi 17 da ake da su a jihar Yobe da niyyar gudanar da zaben gwamna da kuma 'yan majalisun dokokin, sai dai babban jam'iyyar adawa ta PDP da ta sami kaso mafi tsoka a zaben da ya gabata, wato zaben shugaban ƙasa ta ce a shirye take ta sake samun kaso mafi rinjaye a jihar, yayin da jam'iyyar APC ta ce ai tayi wa jama'a abin a zo a gani a ƙasa, kuma don haka ya kamata a sake bata dama. Gwamnan Mai Malabuni ya kammala abubuwan da ya shirya wa jama'ar Yobe, yayin da jam'iyyar PDP ta ce bata gani a ƙasa ba, don a ce warta babu abin a zo a gani da aka yi a jihar Yobe. Shi ya sa ma aka kaurace wa jam'iyyar APC a zaben da ya gabata. Alhaji Salisu Muhammad Baba shi ne mai magana da yawun jam'iyyar PDP a jihar Yobe. Ga kuma abin da ke cewa
alhamdulillah muna mushirawa zabe tsab, saboda muna kaman cikin farin ciki ne ma inda muka ga jihar mutanen jihar Yobe suke so su yi jam'iyyar PDP a wannan karo.
Kace kamar kun shirya saboda kuna ganin mutanen jihar Yobe kamar irin nasarorin da kuka samu a zaben shugaban kasa kuke auna kamar nasarar da za ku samu gobe in Allah ya kai mu?
Saboda mutanen jihar Yobe sun gaji da wannan gwamnati yanayin tsarinta na rashin iya mulki, so wannan yana daga cikin alamu da mutanen jihar Yobe suka fito kansu da gwargwatansu suka zabi jam'iyyar PDP daga sama, kuma yanzu ma suke so su ƙara fitowa fiye da yanda suka fito a baya don su kawo canji a jihar Yobe. Suna da niyyar su kawo canji mai nagarta a jihar Yobe. Shi sun shirya don su nema wa kansu 'ya'yansu karatu na gari, mataye da suke zuwa asibiti babu magani, duk sun shirya kawo wannan canji a wannan karo in Allah ya yarda.
Shi ko shugaban al'ummar jihar Yobe mazana jihar Borno Alhaji Tijjani Madumanga cewa yayi.
Sunana Alhaji Tijjani Madumanga, ni ne chairman na Progressive Association of Yobe Indigene. Yadda gwamnati mai malana yake tafiya, akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu je mu kai mar rugudun mawanmu saboda mu tabbatar da cewa an sake gina a inda ya tsaya saboda a ci gaba. Abubuwan da muke ganin cewa kamar misali akwai abubuwan ci gaba da yawa da ya kawo kamar sha'anin tsaro da da ya dan addabe mu, alhamdulillah yanzu Allah ya kawo mana saukin sa sosai, kuma abun da yanzu muna ga kamar an zo kusan karshe ma insha Allah rabbana, da yardan Allah kuma akwai irin sha'anin lafiya, sha'anin asibiti, hanyoyi da kuma sababbin abin kasuwa, kasuwanni haɓɓa kamar kasuwanni mun ya giggira mana kasuwanni masu daraja-daraja irin modern day market za a ce a kowane local government za ka ya fara, kuma a yadda ya ɗau alƙawari yake cewa ma zai iya a duka local government namu guda 17 na cikin jihar Yobe, da kuma irin sha'anin kulta akwai inda ya zuzuba mana kulta, hanyoyi da sauransu. To dama mu dai a matsayinmu na talaka, abubuwan da muke buƙata ran dama abun da zai shafi talaka yanzu kamar hanyoyin da ya yi da asibitocin nan da ya yi da wayansu abubuwa da ya sa gaban nan muna ganin har nan da har bill adadin wannan abun yana nan, to shi ya sa muke so mu je mu sake tallafa mar baya. Muna roƙo da jama'a dukkanmu za mu je mu ga cewa ya ci gaba da wannan abu ya ƙarasa wannan tafiyar nan nashi. Misali zan baka, kaga akwai lokacin da suka zo Buhari lokacin da ya karbi mulkin sa nan wanda ba ƙarasa ba na ƙarshen kenan, jami'ar su na APC nan sai da ta zo ta shiga wani irin ribibi na crisis haka, fada tsakanin su ma irin rashin jituwa. A yana zaman sa na gwamna, shugabannin manyan suka sake kiransa akan cewa fa wane nan waye kamata ya hada kan wannan jami'an nan, waye kamata ya zo ya hada da suka duba ma a yana gwamna ma suka ce a ji a zabo shi a zo da shi zai yin wannan aikin.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Daga Yobe bari mu koma Nijar, inda 'yan Najeriya mazauna jihar Difa suka yi harramar komawa ƙasarsu ta asali domin yin amfani da 'yancinsu don tabbatar da zaben jagorori na gari. Ga rahoton Abubakar Isa daga Difa.
Kimani dai ƴan gudun hijirar tarayyar Najeriya 20,000 ne da suka cancanci kada kuri'a da ke a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ne za su je kasar ta asali wato Najeriya domin kada kuri'a a zaben na gwamnoni da na ƴan majalisar jiha na gobe Asabar. Wasu daga cikinsu sun bayyana mana dalilansu na zuwa zaben kamar haka.
Aisha daga Malfate, ina zuwa don in zabo a samu a zabi mutumin ƙwarai wanda zai kare mana ƙasa. A zamna lafiya kawai shine gurmu.
Malaki ya riga shigar zan je ne zabe insha Allah saboda neman yanci na mana tunda lokacin da na tayi ban sha wahala a riwar nan ba. An yi mana tarba mai kyau, an ba mu wurin kwanciya mai kyau, komai an yi mana, ban san na yanzu ba.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban game da batun zuwa zaben na gobe Asabar tsakanin ƴan gudun hijirar na Najeriya da ke a jihar ta Difa.
Sunana Sarik Ibrahim, doron baga kuka local gam. Ni ko na je na zabi wanda nake so, ba lalle bane da samu biyan bukata ta. Abinda nake so a yi mun. Me nake so a yi mun adalci to kuma babu adalci. Me yasa zan je ne to?
Sunana Idris Ibrahim, gudun hijira na ga shekar. A gaskiya ba na iya zuwa. Dalili na ɗaya hanya ba kyau, na biyu kuma in ka taya ma wahala ce saboda wayanda suka je baya ma ba abun da suka samu sai wahala. Ka baro gidanka ka bari ka tayi zabe. Sannan ga Najeriya ba naira. Ka tayi can kuma ga yunwa ga ishirwa.
A nasu bangaren shugabannin ƴan gudun hijirar na tarayyar Najeriya da ke a jihar ta Difa na ci gaba da fadakar da ƴan gudun hijirar muhimmancin wannan zaben na gobe Asabar. Mele Ali shine shugaban kungiyar na ƴan gudun hijirar da ke jihar ta Difa.
Kowa yana shirye-shiryen zai tafi zabe. Ina kira ga ƴan uwanmu wanda mu da muke ƴan gudun hijira da muke zaune a garin Difa da muke shirye-shiryen zamu tafi. Wasu mu ma akwai wanda suka je jiya, wasu yau za su je, wasu gobe za su je. Zabe shine ƴancin mu. Idan baka yi zabe ba baka da bakin magana. Mu daure mu fita 18 ga wata mu halarci inda ake zaben nan mu je mu yi zabe. Lafiya mu dawo, lafiya mu shine burin mu.
An dai tanadin manyan motoci da dama da ke zigilar ƴan gudun hijirar na Najeriya da ke jihar Difa zuwa kasarsu ta asali domin kada kuri'a. Kimanin dai ƴan gudun hijirar tarayyar Najeriya 300,000 ne a jihar ta Difa ta jamhuriyar Nijar. Bayan barkewar rikicin Boko Haram kuma kimanin 60,000 ne suka cancanci kada kuri'a. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To an gaishe ka Abubakar Isa. Har yanzu dai akan zaben gwamnonin na Najeriya a gobe, jihar Neja na daga cikin jihohin da 'yan bindiga suke yawan kai hare-hare. Gabanin zaben na gobe an samu wani harin 'yan bindigar a karamar hukumar Muya, kamar yadda za a ji a rahoton da wakilin muryar Amurka a Neja Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana.
Rahotanni daga jihar Neja Najeriya na nuna cewa kimanin jami'an tsaron Najeriya guda 8 ne suka mutu a wani harin kwanton bauna da 'yan bindiga suka kai masu a jihar Niger. Wannan al'amari dai da ya faru a garin Sarkin Fawa ta karamar hukumar Muya ya yi matukar jefa al'ummar yankin cikin tashin hankali a daidai wannan lokaci da jama'a ke shirin fita rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'ar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a Najeriya. Daga cikin jami'an tsaron Najeriya da suka rasa rayukansu sun hada da sojoji a ciki har da mai mukamin Manjo da kuma wani kwamanda na 'yan banga a yankin karamar hukumar ta Muya. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya yi ƙarin haske akan halin da suke ciki a yanzu haka.
Zo sun kashe Major ya je taimakonsu. Shi Major din dama security ne na Sarkin Fawa. To halin da a yau da mu waye gari wurin shiru tuku.
Gashi ana batun zaɓe gobe Asabar, wani hali kuke ciki nan yanzu?
To gaskiya dai mu dai sai gari ya waye mu gani, amma dai mutane sun sa zuciyar yin zaɓe.
Nasiru Muhammad Manta shi ne kwamanda na ƙungiyar jami'an tsaro na 'yan banga a jihar Niger. Ya tabbatar da cewa daga cikin 'yan banga hudu da suka mutu a wannan arangama har da ɗaya daga cikin kwamandojinsa mai kula da yankin karamar hukumar ta Muya.
Saboda 'yan banga na guda uku sun rasu da kuma akwai Honta wanda shi ma ya rasu, to sai sojoji kuma wanda Allah ya ma rasuwa.
Okay, shi su sojojin guda nawa ne?
To shi ne ban san ainihin adadin mutanen su ba saboda John Typhus ne. Da aka ga kowane shugaba yana samun nambobin mutanensa.
Kawowa yanzu dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari. amma kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya tabbatar da aukuwar lamarin. Kuma ya ce suna daukar matakin ganin jama'a sun yi zabe lafiya a wannan yanki.
A mai mobilizing jama'a sau a wurin. Muna gama jama'a su fito su yi zabe su. Da dan Allah, kamar da muka samu kai wancan zabe ba wani tashin hankali ba abin da ya faru. In Allah ya da haka kuma wannan zaben za a yi ta.
Wanda suka rasu an ce akwai sojoji da gaske ne?
Eh, akwai sojoji a ciki.
A wata sanarwa a gabanin wannan hari da rundunar 'yan sandan jihar Niger ta fitar, mai dauke da sanya hannun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ta tabbatar da cewa za a sanya karin jami'an tsaro a ilahirin rumfunan zabe da ke fadin jihar Niger domin tabbatar da kare lafiyar jama'a a lokacin zaben. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
An gaida Mustapha Nasir Batsari. To, a ci gaba da kawo muku tarihin jihohin Najeriya da nasabarsu da zaben bana. Yau muna jihar Adamawa.
Talaka kamar kuka, kuri'ar kalincinka, ka rike makamanka, ita za ta cece ka.
Talaka kamar kuka, kuri'ar
zabe a jihar Adamawa. Jihar Adamawa dai an same ta ne tun a shekarar 1991 a kuma ranar 27 ga watan 8 na shekarar, inda aka ware jihar Adamawa da kuma jihar Taraba a cikin Gongola. Lamarin da ya sanya aka fara samun gwamnoni masu gudanarwa a jihar. Abubakar Salimin Cika shine gwamna na farko a jihar Adamawa, wanda ya fara wa'adin mulkin sa a ranar 2 ga watan Janairu na shekara ta 1992 a ƙarƙashin tutar jam'iyyar NRC, wadda ita ce jam'iyya ta farko da ta fara gudanar da mulkin farar hula a jihar Adamawa, inda Abubakar Salimin Cika ya ci gaba da gudanar da mulki har zuwa ranar 9 ga watan Disamba na shekarar 1993, inda aka samu sauyi, mulki ya koma hannun soja. Captain Gringori Abonene ya karbi mulkin. Captain ya ci gaba da gudanar da nasa mulkin har zuwa ranar 14 ga watan Satumba na shekarar 1994. Haka nan dai aka yi ta tafiya har ko mulkin ya sake komawa hannun farin hula. Manya-manyan jam'iyyu da suke takarawa a siyasar jihar Adamawa, inda aka fara da jam'iyyar nan ta PDP, sai kuma jam'iyyar nan ta SDP, da kuma jam'iyyar nan ta Labour Party, sai kuma jam'iyyar nan ta APC, wadda yanzu suke ta fafutukar ganin sun kafa gwamnati baya ga gwamnatin PDP ta yanzu. Lamarin da ya sanya muka tattauna da shugabannin jam'iyyu daban-daban da ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyun a cikin wannan shiri. Barisa Eti Shehu shine shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, wadda kuwa jam'iyyarsa ce take mulkar jihar. Wadda ne masa tambaya kan cewar anya suna da yakinin cewa za su sake dawa kan karagan mulki.
Zabe ya karato, kuma mun san cewa zabe na kusa, muna shirye kuma za mu shiga zabe. Don haka mun gama shirin mu tsaf da ikon Allah za mu samu nasara daga shugaban kasa har kasa.
Shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Adamawa, Mr. Sama'ila Tadawus, shiguwa cewa yayi sun riga sun gama dukan wani shirye-shirye na ganin sun karbi karagan mulki a gurin jam'iyyar ta PDP.
Mun riga mun gama shiri tsaf, kuma bisa ga dukan alamu ka san Bahaushe yace wai juma mai kyau wai daga Laraba ke ganin ta. Bisa ga alamu muna gani cin zaben nan yana da sauki a wajenmu. Dalili kuwa ka san shugaban kasanmu shi Tinubu ya dauki Shetima a mataimakin sa, kuma dukan su ne founders na APC, kuma grassroots politicians. Dama in zaka yi siyasa, in talakawa suna so su fahimci me za su zaba, shine a tambaya baya me kai. Tunda Allah ya sa waɗannan grassroots politicians sun yi gwamna, sun yi senators, sun kafa mutane, Allah zai ba mu zabe, muna da confidence na cin zabe nan insha Allah.
Su ma wasu 'yan takarkaru na wasu jam'iyyu daban-daban, kamar irin ta SDP, jam'iyya mai alamar doki, wadda Dr. Umar Ardo ya zama dan takara a tutar wannan jam'iyya ta SDP, wadda ya ce sun kammala dukkanin shirye-shirye na shiga wannan zabe. A halin yanzu ma suna da yakinin cewa su ne za su iya kafa gwamnati, saboda nasa dalilai da ya zayyana kamar haka.
Mun zauna
magana da jama'a, mu yi magana da su, mun san damuwansu, mu kuma manufofinmu, muka dauko alkawari wa juna yadda za mu haɗu, ba mu goyon ba mu sa mu kuma gwamnati, sannan mu kuma mu yi bukatunsu wanda ke cin musu to a ƙarya.
Jihar Adamawa jiha ce wadda ke da ababen bude ido na tarihi da ma na zamani, wadda masu yawon bude ido kan zuwa jihar domin kallon waɗannan ababe. Jiha ce wadda ke alfahari da noma da kiwo da kuma karatu, har ma magabata a can baya suka yi wa jihar lakabi ta harcen fulatanci, wato jenge ndure dume, wato dai ku yi karatu kuma ku yi noma sannan ku yi kiwo. Al'amarin da ya sanya magabata suka yi makekiyar allo a mashigar Fadar Lamidon jihar Adamawa, aka rubuta wannan kalma a ciki a shatale-talen shiga Fadar Lamidon ma dai, domin nuna abun alfahari da kuma na tarihi, ya sanya aka yi alamar ƙwarya da ludayi da kuma wani alamu da nono a ciki, wanda hakan na nuni da cewa gari ne ke da Fulani makiwata na dabbobi daban-daban a jihar. Sannan kuma jiha ce wadda ke da kogin Binuwai da kuma na Gongola, al'amarin da ya sanya masu yawon bude ido kan zuwa kallo domin ganin inda wannan kogi na Binuwai da na Gongola wadda ke tafiya guri guda, kuma kowanne da kalarsa a cikin tafki guda ba tare da sun cakudu da juna ba. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin ababen da jihar Adamawa ta kunsa daga lokacin da aka kirkire ta zuwa yanzu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla a gaida Lado Salihu. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Gaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o yanzu dai yana ci gaba da yin waɗansu kwaskwari ma ga waɗansu ɓangarori na masu sana'an taka leda a ƙasar ta Kamaru baki ɗaya, wanda yanzu haka yake neman ƙara musu albashi da ma yanda ya yi ƙoƙari na ganin ya inganta ɓangaren kwallon kafa na mata, wanda yanzu haka su ma albashinsu ya yi waɓi, amma waɗansu suna ganin cewar yin hakan ba daidai ba ne. Sai dai masanin kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru ko mai biyan harkokin kwallon kafa na duniya Alhaji Aliyu Inuwa ya mana ƙarin haske kan yadda shi shugaban hukumar kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru din Samuel Eto'o ya yi, ya ce hakan abu ne mai inganci kuma zai ba wa 'yan wasan kwallon kafan ƙasar jamhuriyar Kamaru wata dama ta musamman domin cimma burinsu na ganin cewa sun kai nasara a duk irin wasan da suke bukata. Ga hira da muka yi da Alhaji Aliyu Inuwan.
Na ji tambayinka game da al'amarin da Faizan Fekafut CETO yake tafiyarwa, da yawa na gani cewa zai kasa, kuma da yawa na faɗa cewa ai kudin 'yan wasa na Elite 1 ya rage. Malawal ba haka ba ne, faɗan mutane anguwa ne, faɗan kuma mutane rezo ne. Bari ka ji abin da muka tattauna. Na farko, kudin 'yan wasa na Elite 1 da ake kira Premier Division, kudinsu kaman da ya faɗa jaka 200 ne, haka ne bai rage komai ba na maza. Elite 2 jaka 75 ne, kaman da ya faɗa bai rage komai ba. Super League din matan da ake kira Super League Guinness Super League Championnat din mata, da jaka 100 ne za a ba su, to yanzu Fekafun na ba su jaka 50, Guinness sponsors na ba su jaka 50. Shine yanzu Elite 2 inda su ake ba su jaka 75 suka ce a ya za a ba mata jaka 100 su a ba su jaka 55. Prezidoji suka tashi, prezidodin Elite 2 suka tashi, suka je suka ga president din Eto'o, suka yi masa wannan magana cewa ya ci da su za a ba wa jaka 100 a ba mata jaka 75. Aka tattauna. To shine yanzu federation da su Eto'o suka duba, suka gani cewa su federation na ba wa mata Super League Guinness jaka 50, kuma Guinness na ba su jaka 50. Shine yanzu suka ce to yanzu federation za su cire jaka 50 na mata, za su bar jaka 50 da Guinness yake ba su. Yanzu championnat din mata Guinness za su dauka, suna ba su jaka 50, amma na maza a jaka 200 nan yana nan ba taba ba. Na Elite 2 jaka 75 yana nan ba taba ba. Kaji ainihin maganan da yake shigewa yanzu a Afrika Foot kenan, babu wani matsala ba komai, gyara aka kawo. kaji dalilin duk wanda kake ji a rezo sosai suke faɗa ba su shiga ƙungiya ɗan kullun bol ba ai akwai taro su zo su zuwa taro suna ji ba haka ba ne Guinness ne take sponsorizing din championnat din mata ana kiran sa super league din Guinness su suke ba wa mata kowane wata jaka 50 federation kuma su cika musu jaka 50 ya kama 100 to yanzu elite 2 sun ga cewa ya sun za su dauki jaka 75 mata su dauki jaka 100 shi ne suka kai kuka sai to yanzu abinda za Guinness ta dosa ba da jaka ta dosa ba wa mata jaka 50 su federation za su ci da jaka 50 kaji abinda yake gudanawa malam Hawwal
wayannan abubuwan da shi shugaban hukumar kwallon kafar na kasar Kamaru na yin kwaskwari ma ba ta ba irin sa ba a kasar jamhuriyar Kamaru kasancewar ba a samu daman wanda zai yi irin waɗannan ayyuka ba ko kuma mai sana'ar tamola Muhammad Hawwal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
An gaishe ka Muhammad Hawwal Garba. To kafin mu karkare shirin ga wannan sakon.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Alamar tarawa 1-202-205-2655.
Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai bude muku. Ku masu sauraron mu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yake gudana a inda kuke.
Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa 1 da za mu gabatar muku a Asabar da karfe 4 na rana. Agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Karfe 3 agogon Ghana.
Don haka a tuna da lambar alamar tarawa 1-205-2655.
Kar ku manta da lambar alamar tarawa 1-202-205-2655.
Lambar dai ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
Sai mun ji daga wurinku.
Sashen Hausa na murya Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
Wannan haka yake. Da wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a yau Juma'a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta ba da sammacin kama shugaban Russia Vladimir Putin saboda laifukan yaki da ake zargin ya aikata waɗanda suka hada da yin garkuwa da ƙananan yara kamar yadda kotun ta ce. Cikin wata sanarwa da ta fitar kotun ta ICC ta zargi Putin da laifin kwashe wasu yara ƙanana daga yankunan da Russia ta karbe iko a Ukraine ba bisa ka'ida ba inda ya kai su ƙasarsa. Kotun har ila yau ta ba da izinin kama kwamishinar kare haƙƙin yara a ofishin shugaban ƙasar Maria Belova kan wannan zargi. To a gefe guda kuma Slovakia ta amince da wani shirin tallafa wa Ukraine da jiragen yakin sama samfurin MIG. Slovakia ta kasance ƙasa ta biyu cikin ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO baya ga Poland da suka amsa kiran neman tallafi da shugaba Vladimir Zelensky ya yi don kare ƙasarsa daga har-harar Rasha. Prime Minister Slovakia Edward Heger ya ce kasarsa za ta ba Ukraine jiragen yaki kirar MiG-29 guda 13. New Zealand ta bi sahun wasu kasashen yammacin duniya wajen haramta amfani da manhajar TikTok akan layin yanar gizon da Majalisar Dokokin Kasar ke amfani da ita saboda dalilai na tsaro. Kasar ta kasance ta baya-bayan nan da ta takaita amfani da manhajar akan hanyoyin sadarwa waɗanda gwamnati ke amfani da su. Manhajar ta TikTok ana amfani da ita ne wajen yaɗa hotunan bidiyo. A baya-bayan nan kasashe sun yi ta nuna damuwa kan yiwuwar manhajar ta zama wato kafar da gwamnatin China za ta yi amfani da ita wajen samun bayanan sirrin mutane. A Amurka an bayyana ma'aikatan gwamnatin kasar nan da ƙarshen watan nan na Maris su cire manhajar daga duk wata na'ura mallakar gwamnati.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau Juma'a. Kada a manta gobe Asabar za a bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a game da zaben da za a gudanar goben. Lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari 1-202-205-2655. yanzu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi da engineer mu na yanzu Jona, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ai hutun ƙarshen mako lafiya. Ma'assalam.